Afrique.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauraron abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 12 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun koka kan yadda gwamnatocin jihohi ke aringizon kuɗi wajen gudanar da ayyukan raya ƙasa. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, da shirin na wannan makon zai kawo muku bitar wasu daga cikin shirye-shiryen shekarar 2023 da muke ban kwana da ita, sai kuma sharhin jaridun Niger. Amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyin da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun yi magana game da wahalhalun da ba za su misaltu ba, inda suka buƙaci da a kawo ƙarshen yakin da ake yi a zirin Gaza, a yayin da suka ziyarci yankin ƙasar Masar na mashigar kan iyakar Rafa, yankin kaɗai da za a iya kaiwa Falasɗinawa agaji da aka yi wa ƙawanya. Wakilin ƙasar China Majalisar Dinkin Duniya Zhang Jun da manema labarai suka tambaye shi ko yana da sako ga kasashen da ke adawa da tsagaita buɗe wuta a Gaza, ya amsa a sauƙaƙe cewa wannan ya isa haka. Galibin kasashen Majalisar Dinkin Duniya suna goyon bayan tsagaita buɗe wuta nan take tsakanin Isra'ila da ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinawa ta Hamas wadda ke iko da Gaza, yayin da mummunan yanayi ke ƙara ta'azzara ga mazauna birnin miliyan 2,300,000 Amurka da ke marawa Isra'ila baya. A makon da ya gabata, ta hau kujerar naƙi kan buƙatar kwamitin sulhu na tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a daidai lokacin da tankokin yaƙi da sojojin Isra'ila suka ƙaddamar da farmakin da ya raba mafi yawan al'ummar Gaza da muhallansu, tare kuma da kashe sama da mutane 18,000. A halin da ake ciki kuma, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a jiya Litinin cewa Isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza, yayin da sojojin Isra'ila da mayakan Hamas ke ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a arewaci da kudancin yankin Falasɗinu. Gallant ya shaidawa manema labarai cewa Isra'ila za ta ɗauki duk wani mataki na ruguza Hamas, amma ba mu da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza. Bai ba da takamaiman lokacin kammala yakin ba, amma kuma ya ce ayyukan sojojin Isra'ila na iya ci gaba na tsawon watanni. A faɗin jiya Litinin, sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun gwabza a ciki da kewayen Khan Yunis da ke kudancin zirin Gaza, yayin da ake ci gaba da gwabza wani fada a wajen birnin Gaza da ke arewacin ƙasar. Kasashen Burtaniya da Norway sun sanar da cewa sun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ƙarfafa sojojin ruwan Ukraine. Kasashen biyu sun ce ƙarfin dakaru na ruwa na da matuƙar muhimmanci wajen tunkarar hare-haren da Rasha ke kaiwa da kuma tabbatar da jigilar hatsi da ƙarafa ta tekun Bahar Aswad. Sakataren tsaron Burtaniya Grant Shapps ya ce a wani bangare na ƙoƙarin, Burtaniya za ta aiki da jiragen ruwa biyu masu farautar nakiyoyi da motoci masu sulke da kuma kwale-kwale na kai farmaki a gabar teku zuwa Ukraine. Shapps da ministan tsaron Norway Bjorn Arild sun sanar da kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta ruwa a yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin a birnin London. Ana sa ran sauran ƙasashe za su shiga nan ba da jimawa ba. Yunkurin da kasashen Turai ke yi wa Ukraine na nan daram, duk kuwa da fargabar da ake yi kan cewa tallafin da Amurka ke bayarwa zai yanke sakamakon takaddamar siyasa a Majalisar Dokoki.
Kafin mu kawo muku sauran labarin da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya ke bugun gaba da samun nasarori masu yawa a watanni shida kacal da suka yi kan karagar mulki, wasu 'yan ƙasa na ganin gwamnatocin suna fakewa ne ga aiwatar da ayyuka, suna wawure dukiyar jama'a domin biyan wasu muradu nasu. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batun.
Zaben shugabanni da 'yan Najeriya suka yi a lokutan zaɓukan da suka gabata baya da sanar saba da bukatun da jama'a ke da su na samun romon demokuraɗiyya ta hanyar samun ayyukan ci gaban al'umma. wasu gwamnatoci sun aiwatar da ayyuka kuma suna kan aiwatar da wasu, duk da yake wasu mutane na ganin kudaden ayyukan da ake aiwatarwa sun wuce wuri. Alal misali, jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya tana ɗaya daga cikin jihohin da gwamnatoci ke gudanar da ayyuka ga jama'a.
Kuma za a yi hanyoyi guda 47 na ƙananan hanyoyi tudun guda da Morogoro. Kuɗi biliyan 8.99 $100,000,000.
Haka kuma inganta da haɗa randa about na kanan baina wato gidan manhaja akan kuɗi naira $94,000,000.
Wasu 'yan majalisar zattasuwa kenan ke bayani akan wasu ayyuka da majalisar ta amince aiwatarwa bayan kammala zamanta karo na uku. To sai dai wasu 'yan jihar na ganin cewa kudaden da aka ware kashewa ga wasu ayyuka sun yi tsada matuƙa, har suke ganin wata hanya ce ta wawushe dukiyar jama'a. Hassan Sahabi Sayan Nawal shine sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Sokoto.
Wannan a tunaninmu ana so ne kawai a tsala ma wa'annan kwangiloli kuɗi domin a haitar da waɗansu kuɗaɗe domin a yi amfani da su ta wata hanya ko kuma a zurta waɗansu mutane. In aiki za a yi, ya kamata a tsaya a gaya ma al'umma jihar Sokoto misali titunan da aka ce za a yi a Tudun Wada da kuma Ungorogo. Titin da ya tashi daga Garkawa ne zuwa Garkawa ne, za mu yi shi akan kuɗi naira kaza, amma ba a haɗa titi 47 ba tare da haɗin inda suke ba, a ce za a kashe musu naira $8 billion duk a cikin unguwa biyu.
Ko bayan tsadar ayyukan da aka aminta aiwatarwa, wasu na ganin cewa ba su ne mafi muhimmanci ba ga jama'ar jihar Sokoto a wannan lokacin.
Misali, jihar Sokoto yanzu ba abin take bukata in ba tsaro ba. A tabbatar da cewa an magance wannan matsala. Idan ka koma ɗalibanmu, ana kokarin hana su karatu ta hanyar kin biya musu kuɗaɗen makaranta.
To ko me gwamnatin jihar za ta ce akan wannan zancen? Sambo Bello Dan Chadi shine kwamishinan yaɗa labarai a jihar Sokoto.
Na farko dai, Edwin da ya san Najeriya ya san canjin da anka samu ga farashin rayuwa ita kanta. Na tabbata ko mi ka sani yau farashi ne ya hirɓanya sau biyu ko sau uku ma. Ban hana dai kila abubuwan da an ka yi sun ta musu da hankali sun dame su ganin abin da sun ka bari sun hanga irin canjin da Sokoto ta samu cikin ɗan gajeren lokaci. Maganar tsaro gaskiya ana samun cigaba, illa dai ba abu na wanda za a cewa sai an hissamma mutane an faɗa musu ga abin da aka yi ga abin da aka yi. Batun biyan kuɗin makaranta kila sun manta. Mai girma gwamna sai da ya taɓo a ɗaliban jami'a masu batun jarabawa hitama an ka hana su ɗauka saboda PDP ta ƙi biya.
Masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar Farfesa Bello Dodon Bada na ganin cewa
wata yana da wuya kaga gwamnati siyasa wadda aikin ta bai yi tsada ba ko ina ka gani, shi yasa kake gani in sun tashi suna barin bashi mai dimbin yawa. Wannan da yace maka aiki ya tsada, shi ma in ka tambaye shi nashi lokaci to shi komi zaka cewa.
Yanzu dai abin jira a gani yadda za a aiwatar da waɗannan ayyuka da kuma yadda za su yi tasiri ga jama'a, abinda watakila kan iya kore ganin tsadar su ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Murtala ya dawo dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka suna ci gaba da matsakaimi na ganin an kada ƙuri'a wannan makon wadda za ta bada damar gudanar da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa. Sai dai ba tabbas akan ko shugabannin za su iya samun isassun ƙuri'u don amincewa da matakin, yayin da mai yiwuwa kada ƙuri'ar a 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa. Sabuwar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka fitar da safiyar jiya Litinin ta nuna cewa wasu 'yan kaɗan daga cikin Amurkawa sun yi imani cewa ya kamata a ci gaba da gudanar da binciken, amma kuwa tsakanin mashahuran 'yan jam'iyyar Republican sha'awar binciken na ƙara dasashewa. Binciken da kamfanin Morning Consult ya gudanar ya nuna cewa kashi 44 cikin 100 na Amurkawa sun yi imanin cewa ya kamata a ci gaba da binciken, idan aka kwatanta da kashi 40 da suke ganin bai kamata ba. Sakamakon ya tasirantu da bambancin jam'iyya, inda kashi 62 na 'yan Democrat suka ce bai kamata a ci gaba da binciken ba, yayin da kashi 70 na 'yan Republican suka ce ya kamata. Yawancin masu zaman kansu kashi 47 cikin 100 sun ce bai kamata a ci gaba da binciken ba, yayin da kashi 37 kawai suka ce ya kamata. Sakamakon binciken ya nuna cewa aksarin Amurkawa ba su da sha'awar ci gaba da binciken fiye da yadda suke yi. Kasar Jamus ta bayyana fatan Isra'ila za ta yi amfani da dabarunta na soji domin kawar da wahalhalu a tsakanin Falasɗinawa fararen hula, a cewar ministar harkokin wajen kasar Annalena Baerbock, a wani mataki da ke nuna ɗan sauyi kan matsayin ƙawancen Berlin. Jamus ta fito ƙarara ta goyi bayan Isra'ila ta kare kanta tun bayan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, tare da jaddada wajabcinta na tsayawa bayan kasar a zaman kafaran kisan kiyashin da ta jagoranta, inda Yahudawa miliyan 6 suka mutu. Gwamnatin kasar ta fuskanci zarge-zarge, ciki har da waɗanda suka fito daga fitattun Yahudawa mazauna kasar Jamus kan barin laifi ya sa ta rufe ido kan matakin da Isra'ila ta ɗauka na ramuwar gayya, wanda ya haifar da matsalar jin ƙai a Gaza. Jami'an gwamnatin Jamus sun yi ta jaddada buƙatar Isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa a martaninta kan hare-haren Hamas, amma galibi sun kauce wa sukar abubuwan da take yi a yankunan Falasɗinu. Hakan ya sauya a makon da ya gabata, inda ministar harkokin wajen ƙasar Baerbock ke jagorantar fafutukar.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba.
ba mi ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda masu irin wannan a gaba
masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar
albarkacin wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma yadda ya sa gwamnatin jihar Bauchi mai adalci ta fahimci yadda gaskiyan al'amari yake akan wannan fadan matanmu ta rafin gabu
sai ana misali na rabon shinkafar nan wanda kai gwamnati da ta zo daga baya ta gyara abu
muna samun ci gaba a wannan shiri da bayarwa murka suke mana dan gaskiya ya zaka akwai dan majalisar mu a dalilin wannan shiri ya zo yana kallaba wanda farko sauti da gyaran bohol
yau za mu kawo muku kashi na farko na Peter wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a wannan shekara ta 2023 da muke ban kwana da ita
yau ga wasu lantu ke nukura don mun san an ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara hada gulma tsakani don akara ko gama ko sun dara
madalla masu saurare idan ba a manta ba tun a makon farko na watan janairun wannan shekara ta 2023 da ke karewa muka kawo muku bayanai da korafe-korafen jama'a da fashin baki kan haƙoƙi da 'yancin al'umma da ke rataye a wuyan hukumomi da gwamnatoci kazalika kun ji martanin shugabanni da jami'an hukumomin gwamnati da kuma matakan da suka ɗauka dangane da abubuwan da al'ummar suka bujiro da su daga sassan Najeriya da jamhuriyar Nijar da kuma kasar Ghana rikicin kwace filin makabarta na al'ummar ƙauyen Yolan Bayara da korafin mutanen masarautar Misau dangane da zaizayar ƙasa da kuma rashin hanya duka a jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin batutuwa da suka shafi haƙoƙin jama'a da wannan shiri ya kawo a shekarar da ke karewa kuma a sakamakon haka kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu a cewar al'ummomin da lamarin ya shafa
sunana Taylor Adamu Waliya gaban yan kasuwa na Misau local government muna samun ci gaba a wannan shiri da bayarwa murka suke mana dan gaskiya ya zaka akwai dan majalisar mu a dalilin wannan shiri ya zo yana kallaba wanda farko sauti da gyaran bohol da yanzu haka a gari na ma na Waliya na gaya masa akwai kwalba da zai yi wannan kwalba din ya haɗa mutanen karkara to yanzu hakan nan ya je ya gan shi kuma za a yi shi kwawari akwai gyara da unguwar ya kai gwiwa ramin wurin da yanzu gurin za ka iya shiga da mota kai kwana kai komai saboda haka wannan shiri muna jin daɗin sa
baya ga haka shirin ya isar da korafin mutanen Gadau a masarautar Katagum ta jihar Baucin dangane da takaddamar yunkurin raba su da fadamar su ta noman rani da damuna da makiyo wadda suke yi wa lakabi da rafin gabu
sunana Muhammad Sani Garma mazaunin garin Gadau kamar hukumar fuska dan a cikin jihar Bauchi da farko ina magana Ahmad Zinni kaina da sauran talakawa masu karamin karfi na wannan karkara ta mu baki daya
albarkacin wannan shiri na dan kasa da hukuma yadda ya sa gwamnatin jihar Bauchi mai adalci ta fahimci yadda gaskiyan al'amari yake akan wannan fadan matanmu ta rafin gabu har ma ta dauki matakin tabbatarwa da al'ummar wannan gari na Gadau cewa wannan fadama tasu ce kamar yadda tarihi ya nuna sun samu wannan fadaman ko sun gaji wannan fadaman saboda haka mun ji daɗi da wannan shiri muna kuma ƙarewa wannan gidan redio fatan alheri ma'aikatan wannan gidan redio Allah ya ƙara kare su Allah ya ƙara ɗaukaka su a ci gaba da wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma mai ɗaukaka muryan talaka ya kai ta kunnen mahukunta da masarauta kuma muna yi wa wannan gwamnatin namu na jihar Bauchi godiya da kuma fatan alheri da fatan Allah sa ta gama lafiya muna ƙara roƙon gwamnatin jihar Bauchi da ta zo ta inganta mana wannan fadama tamu akwai wani gu da ruwan kogi yake turowa yashi yanzu haka yashi ya kama rufewa ya rufe gonaki sun gonaki guda 20 gadaran mutanen Gadau Allah rufin asirin mutanen Gadau wannan fadama domin waɗanda Allah ya budawa suka samu jari suka samu arziki suka yi gida suka yi abun hawa suka yi aure wallahi in aka saka irga sa Gadau an gama ka da aiki wallahi idan aka ce talakan kasar Gadau an raba shi da wannan fadama tara kungabu, to wallahi tamkar a ce masa ne ya mutu.
Sunana Hadiza Ibrahim Gadau, mazauniyar Gadau wanda nake ita Gadau lokar gamma.
Ba dan wannan dan kasa da hukumar ba, da wannan gidan radio ta fitar ba, mu ba mu isa kai tsaye mu je mu samu gwamna mu ce masa ga abin da yake faruwa ba. Amma albarkacin wannan fili da muka samu daga BOA, gashi mun yi magana za ta ji, gwamna zai iya jinta, za ta shiga kunnansa. Kafin a ce wa'insu munafukai sun hada mu da shi, suna cewa shi ne ya shaya kwace kuma shi bai san magana ba, kaga an hada mu da shi, shi yana ganin mu da mun dora masa laifi, mu muna ganin sa da mun zabe shi kuma zai cuce mu, ka gani. Amma shirin wannan dan kasa da hukumar da bayyana wannan muryar talakan da ake bayyanawa, BOA take bayyanawa, kaga zai warware mana wannan matsalar da take tsakanin mu da gwamnati. Ba dan haka ba, ba dan wannan shirin ba, wallahi sai mu ce wannan munafukan da suke gagashin siyasar tasa za su hada mu da shi, su su ce masa mun zage shi, mu su ce mana gwamna ya ce a kwace mana guri, mu ko muna ganin gwamna mai adalci lokacin da ya zo campaign ya ce mana zai kara mana murabba'in yanda wannan take masu ya rada mana wani, kuma zai kawo mana ci gaba, ya kuma bayan ya tafi ya hauka raga kuma ya dawo baya ya zo ya ce mana zai kwace, ya mana wulgaba wulba yake nan. Amma wannan shiri kaga ya warware mana zare da abawa.
Nan gaba akwai karin bitar abubuwan da suka zo cikin wannan shiri a shekarar nan da muke ban kwana da ita.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa, yana tukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura, ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma, kan an haka ba sauran hamma, talakawa ba wani mai rama ba sa ke zama a cikin umma.
Masu ware al'ummar jihar Baucin a arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana irin tasirin da wannan shiri yayi a kan wasu al'amura da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum a cikin wannan shekara ta 2023.
Sunana Suleiman Hassan Isa Bagale daga Baucin a Najeriya. Abinda ake nufi, kaga dai gidan rediyon muryar Amurka ba alkali bane, amma sulhu ya zo mana tsakani da Allah. Wannan shiri ya kawo sulhu tsakanin mu da hukuma. Ni dai fatana ina so wannan shiri Allah Ubangiji ya sa gidan rediyon muryar Amurka su daure, ya zama sun kara mu karfi dangane da wannan shiri, saboda mutane su ci gaba da ji, kai zama ana yi ana maimaitawa.
Sunana Alhaji Dan Asabe Baba Mutum wanda aka fi sani da Abilayo a nan cikin garin Bauchi. Wannan shiri na dan kasa da hukuma wanda gidan rediyo Murya Amurka suka kirkiro shi, gaskiya ya wayar da kan talakawa, saboda talaka ya san yancin sai kan zo ya kawo kukensa, kuma hukuma suka ji abun yana gyaruwa. Saboda haka to mu a matsayin mu na masu sauraron Murya Amurka, wannan shiri da ta kirkiro da shi muna jin dadin sa, saboda kulliya za ta biya kudin sabulu indai har aka ci gaba da wannan shiri. Kuma mu abinda gwamnati zai kamar shirin nan, kai ana misali na rabon shinkafan nan wanda kai gwamnati da ta zo daga baya ta gyara abun, an kuma samu sassauci, an ji daɗi, an yi godiya kuma akai ci gaba da wannan ba. To gaskiya gwamnati ta ga ana gyara mata abubuwa, su kuma talakawa za su fahimci yadda za su je su dinga kai kokensu, bukata kuma na biya. Saboda haka kuma muna godiya ma wa'annan ma'aikata na gidan rediyo Murya Amurka da wannan shiri da suka kirkiro da shi, yawa sai muna godiya sosai. Kulliya tana biyan kudin sa, karfafa shirin dan yana wayar da kan talakawa su je su kai koken su wajen da za a bi musu haki, yawa dan saboda suna shiga cikin ƙauyuka da lunguna, kan jama'a kuma yana wayewa su ban kado su jiji koke-koken mutane, su kuma zo su faɗa kuma wanda aka yi domin su ji irin gyaran da za su yi daga ba, kuma su gyara kuma abin yana yin kyau.
Masu ware ƙarshen shirin na yau kenan, sai makon gobe za ku ji mu da bitar wasu ƙarin batutuwa da muka kawo muku ta wannan shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad, wanda muke ƙara nanata ta'aziyyar mu gare shi bisa rasuwar yayansa Alhaji Sani Muhammad da ya rasu jiya Litinin, tare da addu'ar Allah ya yi masa rahama. Mahmud Ibrahim Kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya, wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su zo su yi
kaza. A gaida Mahmud Ibrahim Kuri yanzu kuma lokaci ne da Sulemu Mumini Barma zai kawo mana sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lankitar, wacce ta mai da hankali kan dambarwar da ke tsakanin kasashe uku na yankin Sahel da kungiyoyin kasa da kasa. Tana mai cewa sai da yawo ta ginda yawo majalisar CNSP sharuɗa, Janar Chani na shirye a tattauna. Jiriyar ta ce an gano cewa ba a banza Nijar da Burkina Faso suka fice daga kungiyar Sheng Sahel ba, domin wasu bayanai sun tabbatar da cewa matakin ya samo asali daga wasu takardun sirrin kungiyar tarayyar Turai da aka bankaɗo. Jaridar Le Sahel na cewa ministan shari'ar Nijar ya ayyana rashin jin daɗinsa dangane da yadda ya ce kungiyoyin ƙasa da ƙasa ke tauye haƙƙin jama'a, alhali kare wannan fanni na daga cikin ayyukan da suka wajaba a kansu. Jaridar ta ce minista Aliyu Dauda da ke jawabi a albarkacin ranar 10 ga watan Disamba, wato ranar 'yancin ɗan adam ta duniya, ya yi tunatarwa a kan yadda bukukuwan na bana suka tarar da al'ummar Nijar cikin yanayin fama da matakai irin na gallazawa da wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka ɗauka, ba tare da la'akari da yadda abin ke saɓawa dokokin ƙasa da ƙasa ba. Jaridar Ayr Info ta ce 'yan bindiga sun hallaka wani hafsan sojan ƙasar Chadi a garin Gegime da ke gabascin jihar Difa, kilomita 140 da iyakar Nijar da Chadi. Jaridar ta ce hafsan mai sunan Isa Banai kanal ne na soja da ya hijira daga Chadi zuwa Gegime bayan ya yi murabus daga aiki, inda ya rungumi kasuwanci kafin wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba su hallaka shi a cikin daren 6-7 ga watan Disamba. Ba a kuma san dalilan wannan aika-aika ba. Tuni jami'an tsaron jandarma suka kaddamar da bincike domin gano gaskiyar abubuwan da suka wakana. Muƙarƙare da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ke cewa ana fuskantar jinkiri wajen rajistar maniyatan hajin bana, lamarin da ke haifar da damuwa ga hukumar alhazai ta ƙasa, wato koho. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To Hafiz, a takaice, wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi magana game da wahalhalun da ba za su misaltu ba, inda suka buƙaci da a kawo ƙarshen yakin da ake yi a zirin Gaza, a yayin da suka ziyarci yankin ƙasar Masar na mashigar kan iyakar Rafa, yankin kaɗai da za a iya kaiwa Falasɗinawa agaji da aka yi wa ƙawanya. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a jiya Litinin cewa Isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza, yayin da sojojin Isra'ila da mayakan Hamas ke ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a arewaci da kudancin yankin Falasɗinu. Gallant ya shaida wa manema labarai cewa Isra'ila za ta ɗauki duk wani mataki na ruguza Hamas, amma ba mu da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza. Bai ba da takamammen lokacin kammala yakin ba, to amma kuma ya ce ayyukan sojin Isra'ila na iya ci gaba na tsawon watanni. Kasashen Burtaniya da Norway sun sanar da cewa sun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ƙarfafa sojin ruwan Ukraine. Kasashen biyu sun ce ƙarfin dakaru na ruwa na da matuƙar muhimmanci wajen tunkarar hare-haren da Rasha ke kaiwa da kuma tabbatar da jigilar hatsi da ƙarafa ta tekun Bahar Aswad. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka suna ci gaba da matsakaimin ganin an kada ƙuri'a a wannan makon, wadda za ta ba da damar ci gaba da gudanar da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa. To sai dai ba tabbas akan ko shugabannin za su iya samun isassun ƙuri'u domin amincewa da matakin. Kasar Jamus ta bayyana fatan Isra'ila za ta yi amfani da dabarunta na soji domin daƙile wahalhalu a tsakanin Falasɗinawa fararen hula, a cewar ministar harkokin wajen kasar Annalena Baerbock, a wani mataki da ke nuna ɗan sauyi kan matsayin ƙawancen Berlin. Jamus ta fito ƙarara ta goyi bayan Isra'ila ta kare kanta tun bayan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, tare da jaddada wajabcinta na tsayawa bayan ƙasar a zaman kafarar kisan kiyashin da ta jagoranta, inda Yahudawa miliyan 6 suka mutu.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe sai sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.